بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لتنين سافر أشرين دبيوغة ذو القعدة هجر من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم shekara 1441 wanda ya dace da ranar 13 ga watan July shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na takwas cikin jerin darussa da muke yi karkashin wato na dubban ilimi daga littafin Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim wallafa al Imam al Qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'adillah ibn Jama'a al Kinani Ash-Shafi'i wanda Allah ya mishi rasuwa a shekara ta 733 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. A darasin da ya shuɗe na 7 kenan muna magana akan mun fara tattaunawa akan wato abu na biyu daga cikin ladabban da ya kamata malami ya kula da su a karankin kansa, inda malami yake mana bayani akan haka za mu tashi inda yake cewa kai tsaye wa kadhalika idza kana التأن المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العالية والمحل الرفيع فلا بأس بالتردد إليه لإفادته. هنا ما جانا أكن شوى واجبيني مالني كل هذا متنشين إلى منسى وأنا دقت كم كل هذا متنشين إلى مي كي دنقة أو كي إلى مي أنا كيش كاس ود دبا أسنج جرا جن سراو كنا ولا دن دبا أسندرج إلى مي با كوزما عند با أسم متنشين إلى مي بيجي ذي كرتة إلى مي wajibi ne shi ya zauna sai dai a zo a same shi a inda yake a mutunta ilimin, sai aka ce to amma fa babu laifi da ko ta maslaha ko kyakkyawan niyya abubuwa guda biyu suka haɗu, babu laifi a kai ilimi wani wuri inda zai zama a aslan bai kamata a kawo shi ba. To daga ciki shi ne yake cewa ko kuma ya zama wanda za a je a kai masa ilimin shi ma yana da ilimi da gudun duniya mataki madaukaki fala ba asa anan babu laifi bi taraddudi ilaihi a kai a kawo zuwa gare shi. Faqad kana Sufyan Thawri Sufyan Thawri yamshi ya kasance yakan tafi ila Ibrahim ibn Adham yana zuwa gun Ibrahim dan Adhama wa yusiduhu yaje ya kare shi. Wa kana Abu Ubayd yamshi ila Ali ibn al-Madini haka Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam ya kasance yakan tafi gun Ali ibn al-Madini yakan je gun Ali dan Madini wato babban malami yaje shi ma ya mishi mene yusmi'uhu gharib al-hadith yaje jiyar da shi bayani akan gharibul hadith ya kasance yana mishi haka. To kaga wannan yayi kama da kamar irin abin da za a ce an gayyaci malami zuwa majalisin wani malami ko wata makaranta ko wata cibiya inda zai je ya bada karatu ko ya je yi wa'azi ko ya je yi muhadara ko lecture, babu laifi. Shine irin wannan shi ya tafi gun Sufyan Thawri babban malami ya tafi gun Ibrahim ibn Adham ibn Mansur al-Ijli wanda ɗaya ne daga cikin masu zuhudu zabi ya mishi taki da cewa al-qudwatul imam al-arif sayyid az-zuhadi Abu Ishaq al-Ijli, haka ya mishi kirari yace shugaban sayyidina ne na ɗan zuhudu wanda ya kai ya kawo a wajen zuhudu ya tafi gun shi ya rasu in ba na manta ba shekara ta 161 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kasance mashahurin dan zuhudi ne a kasar su, duk da baban shi mai wadata ne amma ya bar wannan wadatan ya tafi je koyi karatu ya zama ɗaya daga cikin manyan ɗan zuhudin duniya waɗanda aka ji labarin su. Allah ubangiji ya gafarta mashi, yana da labarai da yawa da suka bada labarai iri daban-daban na irin mawaƙis ɗin shi na zuhudu. To haka kuma Abu Ubayd babban malami na lugha da hadisi yakan tafi kun Ali ibn al-Madini ya bashi bayani akan gharibul hadisi, shine muka ce yake kama da irin haka, irin yadda ake gayyata malami ya tafi wani gari ko wata makaranta ko wani wuri ya bada lecture, babu laifi kenan insha Allah idan akwai maslaha ko ana ganin cewa wannan za a musu san mutuncin abun, san muhimmancin abun. To a wannan zamanin kuma kamar yadda muka ambata sai ka kalla yadda ake yin makarantu mahada ce tsakanin ɗalibai da malamai, babu laifi dan da urfi ya riga ya da shi ba gidan malamin bane ba gidan ɗaliban bane. To haka kuma gidan ɗalibai kamar mutum mai koyarwa a gidan masu kuɗi ko mata wanda za ga yanzu hajjoji su dinga ɗaukan wasu mata suna zuwa suna kuma su islamiya a cikin gida, ko a dauki wani alarma yana koya ma yara hadda a cikin gidansu, duk wannan babu laifi idan akwai mutuntawa an san darajar ilimi. Amma ba shine asali ba, mu gane wannan. Musamman zaka je birane irin Abuja da Lagos da Kano ka ga irawan da ake abun kare baya ci. To haka kuma a wannan zamanin namu, amfani da kafafen sadarwa na internet din nan wanda suke haifar da malamai su shiga da kansu su yi abun, a sa lakcoci na malamai akan YouTube, a sa akan Instagram, a sa akan Twitter, akan WhatsApp, akan Telegram, akan duk wasu gasu nan applications ɗaya daban-daban. Wannan malaman wannan zamani sun nuna babu laifi, domin hanya ce ta yaɗa ilimi. Duk da abin ya sa, duk da daga cikin matsalolin shine hakan ya haifar da abin ya yi arha. Kowa yana ganin kawai daga cikin fi ukur darihi zai iya tarar da abin da yake nema ba tare da ya sha wata wahala ba, da yadda ta shi kawai 200 MB zai abin da yake so. Amma duk da haka dai ana ganin alkhairin yarin jayi abin da ba alkhairin mu, musamman kuma idan aka ce ba za a yada ilmomi yanzu ta waɗannan hanyoyi mu, to za a bar wannan tashoshi su zama barna ce kawai a cikin ta kenan zalla. Dan a hakan ma ya aka kare, shi yasa kaga malaman sunna, malaman alkhairi sawa'un a nan kasashenmu na Najeriya da sauran kasashen Afrika, ko kuwa kasashen Larabawa, irin kasashen Saudi Arabia da Misra da makamantan zaga, ana zuba darussa iri daban-daban na malamai, da wanda aka yi na da, da wanda ake yanzu, da wanda ake yi live, ana saka su akan dukkanin tashoshin nan, da kuma wasu tashoshi ma na daban, wasu blogs da wasu mudawwanat da makamantansu. Allah ya saka ma waɗannan malamai namu da alkhairi. Malam ya ce as-salis, abu na uku, an yi takhallaka bizuhudi fi duniya. Wajibi ne malami ya dauki dabi'a da hali na zuhudu na gudun duniya, wa taqallul minha, da karanta ne san duniya, bi qadari al-imkani, iya iyawansa, allazi la yadurru bi nafsihi aw bi iyalihi, amma kada kin duniya sai ya sa ya cutar da kansa ko iyalansa. Ma'ana ya bukatu zuwa ga duniya kawai gwargwadon abin da yake bukata shi da iyalansa wanda za su rayu cikin mutunci, ba wai dan tara duniya ko dan tara kudi ko ya zama dan kasuwa ko ya zama babban attajiri. Ya bukatar abin da yake bukata a rayuwarsa, da da'awarsa, da mutuncinsa, da iyalansa ya ishe shi. Wannan dole sai yayi, wannan ya daga cikin sabbin malamai na kwarai. Zuhudu a nan malamai sun mishi tarifi kamar da Ibn Taymiyyah yake cewa tarku ma la yanfa'u fil akhirah, shine tarifi wajiz wa jami' da aka yi ma zuhudu. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, mutum ya watsi da duk abin da ba zai mishi amfani ba ranar alkiyama, wataƙila sai dai tutar da shi ma. To abubuwan da ba sa da amfani ranar alkiyama sun kashi kashi, suna da wato abin nan abubuwa uku da ke jawo su. Na farko al-muharramat, abubuwan da aka haramta, shirka, ƙarya, zina, caca, ƙazafi, shan giya, luwaɗi da makamantansu, abubuwan da aka hana, muharramat. Na biyu al-makruhat, abubuwan da aka ƙyamar, kamar mutum ya dalla ma wata mata kallo, kaga an hana, makruhi ne kallon matan da ba naka ba, daga murya a kasuwa, hayaniya, musu abin nan da ire-iren su, waɗannan abubuwan da suke makruhai, ba su kai girman manyan laifuka muharramai ba. Abu na uku sai fudulul mubahat, wato zakewa akan abin da yake halas, abin da shafi abinci ko sutura ko makwanci ko wani abu da gaskiya abin da yake halas. Kamar da Allah yake cewa Allah ya zargi mutane da suke biye ma halas, biye wa ya zama shi halas shi ke jagoranka, dan shi ne abin da aka hana. Allah yake cewa adau salata wattaba'u shahawat, ash-shahawat asali halas ne, kuma Allah yake zuina linasi hubbu shahawati sai lisafa kuma min nisa'i wal banina wal qanatiri muqaddara, ga duk wannan abu ne na halas. Amma Allah kuma ya zargi waɗanda suke bin sha'awa su saki jikinsu, wato a waye gari sha'awa ita ke janka, ita ce hakimatun ala hayatika wa aqlik, suturarka, abincinka, abin nan a wurin kwananka, abin hawanka, abin da kwalisa ce kawai ke gabanka a matsayinka na malami. To wannan ya saba wa manhajin malami, a ce malami yana da kayan sawa, wani kayan sawan shi sun fi guda 100, wani za ka yi wanki sai an cika butun mota ko hilux, ko kuma yana da ɗaki kawai cike da huluna, an cika gana musgo da takalma, ina littafai kuma. Kuma malami zai aure a cika motoci, an tafi ɗaurin aure wani gari, an ɗauko amarya ana convoy, duk wannan kaga fudul ne na mubahat. To ba bai dace da tafarkin malanta ba, bai dace ba, Allah ya tsare mu. Wasu malamai suna ƙara na hudu daga cikin wato abubuwan da ke haifar da abubuwan da sai an guje su zaka zama zahiri na hudun da suke karawa shine suke cewa al mutashabihat fi haqqi man la yumayyizuha mutashabihat domin an ce ka guje musu an guje musu ka tsira da addinin ka to amma wannan ga haƙƙin wanda bai iya tantance su akwai abubuwan da suke akwai shubuhat da yawa a cikin su akwai matsaloli akwai iskaliyat akan halas ne ko haram ne ayi ko a bari to wanda duk bai iya tantance me ya kamata ayi me ya kamata a bari a cikin wannan abin sai ya guje ma wannan abin domin haka hadisi yake cewa man yastamantaka shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wanda duk ya guje ma shubuha shine daga cikin shubuha shine abin da aka kasa gane halas din shi ko haram din sa to wannan ya tsira da addinin sa da mutuncin sa alal misali a wannan zamanin batu akan hoto da mutane suke dauka asalin hoto haramun ne wanda ake mannawa a daki ko wanda ake zanawa ko wanda ake sassakawa ko wanda ake gina shi da yambu ko da katako wannan duka haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan zamanin ko zai da wasu hotuna iri daban-daban ga sunan na kamera na bidiyo na kaza to sai malamai suke ta maganganu akai da sabani akai wanda dai abu mafi a'ala shine a guje musu in ba abin da zama larura dole ba to sai ka guje ma wannan ba dai dace da kenan tafarkin malami ko dalibi ko ustazu a ce kai ma kullun kana aikin posting din hotunan ka kana saka su a status kana saka su a Instagram kullun baka da aiki lan kare wulanan kai selfie nan kai can kaga wannan duk da akwai sabani akan menene makomarsa amma dai barin shi yafi domin akwai shubha ko me kuma ba kuma akwai shubha da bata lokaci da rashin sanin mutuncin kai a ciki haka idan ka dauki misali batu akan tufafin kafirai irin wato tufafi da mutane suke sakawa irin su coat da suit da shirt da wane ne shin waɗannan tufafin na kafirai ne wanda in ka saka kai tashabbubi din koko ba na kafirai bane sun halasta akwai sabani akan wannan sabani akan ba irin waɗannan batu akan birthday da ire-iren suna nan da yawa wasu abubuwa waɗanda sun cakuɗe an rasa ma me asalin su irin buga kati dinnan na aure da irin abubuwa ga sunan iri daban-daban da irin su anko dinnan abubuwa da dama ga sunan wanda ko dai ba fudulul mubahat bane amin ko da ba shubuhat bane suna cikin fudulul mubahat duk waɗannan wanda ba su kamace ka ba a matsayin ka na mutumin da ke da jagoranci a cikin mutane ko malami ko ɗalibin ilimi Allah ya tsare mu to guje ma ire-iren wannan abubuwan shi ake kira da suna zuhudu gujewa duniya idan ba ita ce a gaban ka ba amma kar kuma garin gujewa duniya ka kin sana'a har ka cutar da iyalinka ko ka cutar da dawaka babu lafi ka nemi kuɗi dan da awaka ta kafu ka samu abinda za ka ci cikin mutuncin ka sai littafi za ba magana akan wannan a gaba sannan ka buƙatu a wannan zamanin duk wanda zai da'awa ko wa'azi ko karantawa yana buƙatar abubuwan da zai gina wannan da'awa akai mana yana buƙatar watakila tun daga masallaci ko makaranta yana buƙatar kayan recording yana buƙatar littattafai yana buƙatar library yana buƙatar kwamfutoci yana buƙatar abubuwa irin waɗannan yana buƙatar watakila abun hawa da sauransu to waɗannan abubuwan kaga dole sai an nemi kuɗi ake siyan su to wannan duk baya cikin san duniya yana cikin da'awar ne yana cikin addinin ne shi kanshi malam ya ci gaba da cewa fa inna ma yuhtaju ilayhi lidhalika ala alwajhi almu'tadili min alqana'ati laysa yu'addu min ad-dunya abinda kake bukata na wanda zaka cika sha kai bukatun ka na yau da kullun domin a cikin qana'a to wannan baya daga cikin san duniya sutura ka dai kwaya 1 2 3 4 ta ishe ka mai mutun zai da kaya a ce kana da kaya dozin uku ka rasa ma wace zaka saka abinda zaka zaba ma wanda zaka saka ya zama maka ma confusion sai ka dinga neman shawara goma taka wanne ya kamata in saka a wannan ayyuna ba kai wahala ne ba kai wahala ne a ce hulunan ka baka san adadin su ba an kai gun wanki sai an tare ana lissafawa kuma kana matsayin malami na sunna ko na addini wannan ya saba wa tafarkin malaman da mu kiyaye wannan jama'a in tafarki ne to na malaman yanzu ne mu kuma tuce cewa muna bin tafarkin malaman da ne Allah ya tsare mu malam yake ci gaba da cewa qallu darajatil alimi an yastakbiral ta'alluqa bid-dunya mafi karancin abin da ake so ka samu mataki na ƙasa shine zama kana jin kyamar makalkale wa duniya ka zama akalla ya zama a zuciyarka kana kyamata wato shine ad'afu abin nan kenan zuciya ad'afu qalbil alim wannan kyamata zuci ko da ba kai aikace ba la'annahu a'lamu an-nasi bi khissatiha so ya fi sauran mutane sanin kazantar da ke cikin ita duniya wa fitnatiha da yadda take fitinar mutane wa su'ati zawaliha da saurin gushewarta wa kasrati ta'abiha da abinda ke cikinta na wahala mai yawa malami ya fi kowa sanin wannan wa nasabiha da abinda ke cikinta na wahala kamar yadda misali zaka ga ma'aikatan lafiya, saboda yafi kowa sanin mutuncin lafiya, zaka ga yafi kowa damuwa da kiwon lafiya. Ma'aikacin doka kamar lauya ko makamanta, zaka ga yafi kowa sanin mutuncin doka. Masanin tattalin arziki, zaka ga kowa sanin mutuncin tattalin arziki. To haka masanin lahira, malami kenan, ya kamata yafi kowa sanin yadda ya kamata ya mu'amalanci duniya. Fa huwa ahaqqu bi adami liltifati ilayha, da haka yafi kowa cancantan da kada ya juya ya zama duniya ce a gaban shi. Wal ishtighal biha, ko ya shagalta da ita. Wal ishtighal bi humumi, ko ya shagalta da damuwar da ke cikin ta. Wa an Shafi'i, har da daga Shafi'i Allah ya kara masa rahama, yake cewa law usi li aqalin nas, da zan yi wasiya ga mutum in ce wane ne me ya kamata na mishi wasiya, wanda zan ce ya bi mafiya hankalin mutane. Surifa ila zuhad, da zan ce ya tafi gun 'yan zuhudu, ya bi su. Masu zuhudu su ne zai za su sa shi da mafi hankali. Falaita shi'iri, man ahaqqu min al-ulama'i bi ziyarati al-aqli wa kamali, yace kai can mu, to wane ne yafi malami cancanta da a ce yana da hankali da cika, wato in Shafi zai ma mutum mafi hankali wasiya, yace to zan mashi wasiya cewa to ka shiga cikin gudun duniya. Yace to kaga ba wanda ya kai malami, ba wanda ya kamata ya kai malami hankalin gane ma'anar wannan abin da Shafi yake shirfara. Wa qala Yahya ibn Mu'adh, Yahya dan Mu'adh yana cewa law kanat ad-dunya, da a ce duniya ta kasance tibran, a ce ta kasance wato gwal ne, shine tibr abin nan, at-tibru shine gwal, zinariya, wal akhiratu khazafan, a ce ita kuma lahira ita kuma khazafan, wato turbaya ce, tukunya ta turbaya, yambu, tukunya wadda aka yi daga yambu shine khazafan, laka. Ko da a ce duniya zinariya ce, lahira kuma laka ce, ya buka wanda take tabbata, amma wannan kuma zinari ya fina wanda yake gujewa. Lakana yanbaghi lil aqil isarul khazafi albaqi ala tibril fani, to da mai hankali zai zabi wancan lahira wanda take laka amma mai tabbatuwa, ya bar yumbuwar zinare wanda yake baya tabbata. Wannan haka Yahya ibn Mu'adh ar-Razi ya faɗa, wanda daga cikin wa'azu ne shi ma, wanda rasuwarsa shekara ta 258 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi ma yana da kalmomi masu ratsa jiki, mai wa'azi ne. Ar-Rabi'u, abu na hudu, an yunazziha ilmuhu an ja'alihi sullaman yatawassalu bihi ila al-aghrad ad-dunyawiyya, daga cikin abin da ya kamata malami ya shine ya tsarkake iliminsa, ya tsame iliminsa daga daukan ilimi a matsayin tsani na neman abin duniya, min jahil, neman wata daraja, au malin, ko dukiya, au sum'atin, ko aji labarinsa, au shuhuratin, ko shahara, au khidmatin, ko wani aiki, au taqaddumin ala aqranihi, ko ya samu ya fice akan tsararrakinsa. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan abubuwan kuma mafi yawansu an jarabci mutanen wannan zamani da su, amfani da ilimi da neman girma, ko neman kuɗi, ko neman shahara, ko neman aiki, ko neman yin fice akan abokan hamayya da sa'o'i. Allah ka tsare mu, Allah ka gafarta mana. Qala al-Imam Shafi'i rahimahullah, Imam Shafi'i Allah ya kara mashi rahama, yake cewa wadittu anna al-khalqa ta'allamu hadha al-ilma ala an la yunsaba ilayya harfun minhu, kamar da yake cikin manaqib Shafi'i na Baihaqi da manaqib Shafi'i na Ibn Abi Hatim. Shafi'i yake cewa na dinga fatar ina ma a ce mutane su koyi wannan ilimin da Allah ya huwace mini, ba tare da an ce nawa bane, ba sai an ce ni na faɗa bane Shafi'i, amma dai su koya su yi amfani da shi. Yace na da ina wannan fata. Wa kadhalika yunazzihuhu an at-tam'i, haka nan kuma wajibi ne mutum ya tsarkake iliminsa daga kudayen duniya. Fi rifkin min talabatihi bi malin aw khidmatin aw ghayrihima bi sababi ishtighalihim alayhi wa taraddudihim alayhi, ya kokari ya saba wa duciyar shi mata tarbiyya cikin natsuwa, kada ya dinga kokarin daliban shi nemi dukiya a hannunsu, ko ya nemi ya bautar da su, ko kuma ya nemi ya dinga istighlalinsu, yana taking advantage din su. dan ya ga suna zuwa wurin shi karatu ko suna daukar darajar shi ko suna ganin ilimin sa ala kuma malamin da tunda ya ga akwai masu wadata cikin daliban shi zai dinga amfani da su hajiyoyi ko alazan birni ko ƴan siyasa ko masu wadata zai dinga sanin yadda zai yana anshi musu ƴan kudade yana a kafa wani foundation na dabara ko kuma a sa musu haraji ko kuma a dinga musu wa'azi ana nuna musu muhimmancin bautawa malami duka dan akwaci musu kudade wannan ya saba wa sunna manzo Allah sai ya sanya da sahabbai attajiri ba haka yake musu ba sahabbai suna da dalibai cikin tabi'ai attajiri ba sa musu haka in kawo an baka danganin dama kana iya karba wannan ya halasta amma ya zama kamai da abun jari kamai da shi kasuwanci to wannan kana sai da binnal lahira kane da duniya Allah ya tsare mu kana Mansur ibn Mu'tamir Abu Attab As-Sulami Al-Kufi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi wanda yake kuma sahibu ta'alluhin wa itqanin wa khairin haka zahabi ya siffanta shi ya rashe ka ta 133 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa aka ce la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilayhi fi haja baya neman taimakon wani dalibi da ke zuwa wurin shi akan kowace irin bukata baya cewa dalibai su kame ni kan gidan shi ko su rage mai hanya a mashin ko ya ce su je su yi mishi wata hidima ko su tafi gonar shi su mai noma ko an mishi haihuwa su siyo rago ko ya ce su dinka mayan shi kayan sallah duk wata hidima da ka san malamai a yanzu suna saka dalibai shi baya saka kowa daga cikin daliban shi baya saka kowa ko me zai yi da kanshi yake wannan kuma shi tafarkin magabata jama'a baka taba jin an ce ga wani sahabi ga wasu sahabbai sun tare suna yin manzo Allah sai su mai wannan hidimar ba Anas dan Malik washi ta kawo shi dan neman albarka ba annabi ne ya sa shi ba annabi baya kiran sai ya ce ku zo ku ta man hidima kaza a'a sam ka zama kana iya yin abu da kanka eh komai kai da kanka kai gyaran mashin ɗinka ko matarka da kanka in ka je ka biya kuɗin da kowa ke biya kar saboda an ce ya karma kallaka ka ke biyan kuɗi in kusa gidanka ta lalace ta abin nan ka fito ka gyara da kanka wani ya taimaka maka babu laifi amma ka ce to shikenan yanzu gobe a fito za a yi aikin gayya za a gyara min kwatar gidana za a share min bayan gida za a nome ta wannan duka san duniya ne duka wannan wato da rashin kiyaye ilimi ne ta fuskar wato wulakanta ilimi da neman duniya da ilimi Allah ya tsare mu wa qala sufyan ibn uyayna sufyan dan uyayna yana cewa كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة من أبي جعفر سلبته يتي دا الله يابان ونبو إذا بينت القرآن فلما قبلت السرة يعني نكر أجك كوئي من أبي جعفر دا أبو جعفر المنصور حليفا بن العباس سلبته سينجيب كبادة بينت تتلالتي سينجيب كبادة بينت إرن تدا haka yake ba da labari wannan yana cikin al-jami' li adab الشيخ والسامع نا 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 الخطيب البغدادي رحمة الله عليه وانا ينا نوني ازواغا كما يدى مالي نسكي تشوى ان الدنيا نجس فاذا اقبل عليها المرء ضعف فهمه في القرآن دنيا نجسة اذا ما تنجبس كان تيتي تنكاري تيزما اتيسا غباكو تسيزا مزيسا مكارن شمفهنت القرآن وانا ببا مالي yana nuni zuwa ga hadarin wato karja'a zuwa ga karban abin hannun mutane ne duk da yake ya halasta fil jumla idan an baka kyauta ka karba kamar yadda Abdullahi dan Umar ya kasance yana karban kyauta haka Anas dan Malik duka suna karban kyautuka daga sarakunan Banu Umayya har Hajjaju duk da muguntarsa yana ba su suna karba dan halas ne haka malami an bashi sai annabi ma an bashi mu kauki sai ya bashi ya karba wani ma ya bashi ya karba to amma idan ka fahimci cewa ana baka ne dan a wulakanta addinin ka to anan bai kamata ka karba ba ko dan a samu wata dabara ko wani salo wanda za a wulakanta addinin ka ko a ci mutuncin rayuwarka ko a rafa bakin karka sai ya karba Sufyan Tsauri yana cewa aballahu an yastami'a hutamu dunya wa fahmu alquran fi qalbi rajulin wahidin abadan Allah yake yadda san duniya da fahimta alqurani sai a zuciyar mutum daya har abada Allah bai yarda wannan ba malam da ya zauna sai ya ce nasallallahu as-sama musamaha Allah ka yafi mana Allah ka rangwanta mana to su ma fa kenan wanda ya tun karni ya 8 ina kuma ga malaman yanzu wanda kamar yadda na bata da zuciyawa abin alfahari ne ma zaka ji wannan ma itizazi yana alfahari da cewa to ni na san shugaban kasa ma ni gwamna ma na bugumin waya sanata ma ya zo nan jiya ai muna ma wani group da su wani wato ana ma alfahari malamai na alfahari da kasancewa suna da alaka da masu sauta da masu mulki ana ganin su tare, ana jin labarin suna tare, za a ga sun zo wajen su, sun dauki hotuna, sun yi tafiya tare, wani ma tare suke zuwa Umara, tare suke zuwa Dubai, tare suke zuwa sallar Idi da Juma'a, tare suke bude baki. Kaga duk waɗannan abubuwa ne hanyoyi ne na wulakanta ilimi da sauke mishi daraja. Shi yasa ga ilimin ba shi da daraja idan mutane yanzu Allah ubangiji ya tsare mu. Al-khamis, abu na biyar, an yi tanazzaha an dani ilmakasibi wa raziliha tab'an wa an makruhiha adatan wa shar'an. Yace kuma wajibi ne malami ya guje ma hanyoyin neman abinci wanda suke na kaskanci, dani ulmakasib, hanyoyin kaskanci neman abinci, wa raziliha, da hanyoyin da suke abin dariya ko abin takaici a ɗabi'anci, wa an makruhiha adatan wa shar'an, da kuma wanda aka kyamata a addinanci ko a shari'a. To ga nan an hada da wanda a ɗabi'a, a al'adan mutanen wuri, in sana'a kaza wulakantacciyar sana'a ce, to bai kamata a ga malami yana yin ta ba, saboda mura'atu tabi'i dalilin ala salamatul aqali. Mutum ya dinga kulawa da abin da ɗabi'a ta yadda da shi, yana cewa hankalin shi yana da lafiya. Kamar najasa ne, akwai abin da najasa ne bi aini, akwai abin da kuma ba najasa bane amma ɗabi'a na kyamar shi. Kamar misali, kamar majina misali, ko miyau. Kaga babu mutumin da zai zo ya dauki majina ya shafa a jikin shi ya ce ai ba najasa bane, babu wanda zai haka. Sai a ga kamar ya motsi ne, yana da alamar hauka ko motsuwa. To a bisa ɗabi'ar mutanen garinku, domin al'adatu muhakkima, ana hukunci da al'ada. Idan mutanen garinku ba sa son irin sana'a kaza, ko kuma suna ganin ba sana'a ce ta daraja ba, ko shiga iri kaza ba shiga ce ta daraja ba, to bai kamata kai ba kana mazai malami. Yayi misali ana yake kal hijama, kamar aikin wanzanci, domin Annabi yana cewa samanul hajjami khabithun, dinnan kudin wanzami, kudi ne a mummunan kudi, kudi ne na Allah wadare, kudi ne na kazanta. Haka waddibaga, kamar jima, aikin jimar fata, wasarf, ko kuma abin nan wato masai, sai mutum dan kyalli ne, wasiyaga, haka kuma wanda yake abin nan makeri, mai kera tukwane ko makamantansu. To wannan bisa al'adarsu ne, sana'o'i darajarsu ko rashin darajarsu tana da alaka da al'ada da zamani. Alimisali, yanzu kaga alhijama, wanzanci yanzu a wannan zamanin shine fa aikin likita jama'a. Kaga aiki ne mai daraja, don da aka ce likita ne ya iya tiyata, ya karanta MBBS, ba wanda ke ganin shi a matsayin wani kaskantacci, kuma din da ya je neman aure ko alfarma za a yi mishi. Haka misali, in ka dauka yanzu, a da can in aka ce muallim, malamin yara, wani babban mutum ne mai karama, amma yanzu malamin yara ba shine malamin islamiya ko malamin primary. Kaga bai da wata, mutane ba sa ganin sana'a matsayin wata sana'a mai kyau a yadda mutane suke fassarawa. Haka misali, a sarf, aikin canji, yanzu yan canji kaga manyan mutane ne, a da kuma ba a ganin sa matsayin mutanen kwarai. To da haka akwai sana'o'in da ya kamata a matsayin ka na malami ka gane ba irin sana'a ka bace. Misali, a ce malami kuma ma kai dan kamasho ne ko dan acaba, wudura sai ga waɗannan masu diskin nan sana'o'in, ba ina wulakanta sana'o'in su bane, amma muna faɗa abinda al'ada take kallo ne. Yanda a ce limamin garin ku zai dinga yin acaba, limamin juma'a yana acaba, wallahi wani ma ba zai bi shi sallah ba, ya halasta sana'a acaba, amma za a gaba zace da shi ba, ko a ce shine dan kamasho mai kiran fasinja a tasha, kaga ba zai kyau da shi ba, ko shine yellow pepper mai bada hannu akan titi, ko shine dan karota ko kastiliya misali. Duk wannan sana'o'in da wuya a irin zamanin mu a ga cewa sana'a ce sharifiya ga malami, ya danganta ga zamani. Zaka ji a wani lokaci an ce wani zamani wani malami ya zama dillali ko dan koli, saboda a wancan lokutan sana'o'i ne masu daraja. To zaka malami sai ya kalla irin wannan sana'a da ta dace da irin inda yake. Wa kadhalika yatajannabu mawadi'at tuhani, kuma ya guje ma wuraren da suke iya jawo masa tuhuma, wa in ba'udat, ko da tuhumin mai nisa ce, a ganshi kar a ganshi a wuraren da za a tuhume shi ko a zarge shi kai sa mutane mummunan tunani, ko sa su dauki zunubi, ko sa su wulakanta ilimin shi, ko su yi magana banza akan shi. Kamar misali, a ga malami a gidan giya, ko da ba shan giya yaje ba, za a tuhume shi a wajen kammara, a ce sun yi mahada da wani ne, za su haɗe ce to mahada a gidan giyan na wuri kaza, bai kamata ba, sai ka ce a'a, ko gidan karuwai, ko gidan kallon kwallo, ko gidan biki da ake kiɗa da rawa, ko gidan cin abincin da aka san ba wurin mutunci bane, inda ake cakuɗe da ni misali da mutanen kike da na banza. ko inda ake garaya, ko inda ake muzahara, misali irin ta yan shi'a, ko inda ake shan shisha, ko wurin da ake cakuɗe eniya maza da mata, mutanen kirki da na banza, inda ake party, ko inda ake birthday, ko a jana'izar kafirai, duk wuraren da za su zama dai ko da wani abin da ya kai ka wajen kai ba abin ne ya kai ka ba, wani abu ne na kirki ya kai ka, to sai ka guje mu wajen saboda kire da mutuncinka. Haka duk wata dagiya da ta aki mutunta ka, kaman ta wurin bashi, kaman yawan dariya, kaman yawan rashin kama kai, Allah ya gafarta wa malamin Mala Albani Zari, Allah ya gafarta mishi. Yana ba mu labari cewa tun yana matashi kankani da ya fahimci Allah ya mishi baiwa akan karatu, kuma ta yi wa zama malami, yake sai ya guje ma da dama daga cikin abubuwan da samari sauyin shi suke, da haka baya zuwa kallon silma ko kallon dambe ko kallon bol, wanda a lokacin kuma a nan sabon garin Zaria babu matashin da baya irin waɗannan abubuwan. Kamar yadda ta yake cewa ne yan yanzu samari yan kwallo, ka ga mu wani matashi a cikin ustadai wanda ya ce bai taɓa kallon kwallo ba ko bai taɓa buga kwallo ba, sai dai daga baya ya tuba kawai. Wannan irin kwallo da ake tun ana yin ta gari, ana yin ta ƙauyuka, har aka zo ana yin ta turawa din nan ta Ingila da Faransa da Jamus da ina ne, akwai matashi zai ce bai da alaka da kwallo da wuya, sai dai in ba inda ta so ba a yin ta gaba gida. To amma kaga ba a ganin ta matsayin abin da ya kamata, a hakan ana yi kowa da an gaskiya, haba ustaz har da ku, haba ya ustaz, ko kuma a ce misali a je gidan biki ana raba abinci ga kai, ana wawa da kai, kowa ya saka wawan, ba kai kana ustaz bai kamata ka sa wawa, ka danna hannunka a cikin wani roba da aka zuba shinkafa ko alale ko taliya, kai ma a ce ana wawa da kai, ba kaga wannan bai dace ba. To za mu saurara anan insha Allah, saboda kowane lokaci Allah ya kai mu darasi na gaba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.